Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani Sarauniya, Fara'aniya, Nomad FM da kuma Dalat FM. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shaka so hakan a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci. Yau Litinin 13 ga watan Mayu na shekarar 2019, wanda ya daidai da 8 ga watan Ramadana shekarar 1440 bayan hijiran manzon rahama. Yusuf Aliyu Harandane tare da Hafiz Muhammad Baballi da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a yanzu. Kamun mu tsanduma cikin shirin, Hafiz ba mu kanin labarai.
To Yusuf, Saudi Arabia ta ce an matukar lalata mata wasu jiragen ruwa na dakon man fetur a wani hari da aka kai da gangan. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sauka a shedkwatar kasashen tarayyar Turai da ke Brussels, inda ya fara yada zango a ziyarar da ya fara a kasashen tarayyar Turai. A yau Litinin, China ta ce za ta yi ƙarin kuɗaɗen haraji akan kayayyakin Amurka da ake shigar da su ƙasarta.
To, kanin labaran kuka saurara. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji hujjojin gwamnatin jihar Kano na ƙara yawaitar masarantu a jihar. Abin tambaya a nan shine, wai sababbin sarakunan suna da matsugunni kuwa?
To bismillah, in dai har tarihi muke nema mu girmama wayannan mutanen guda hudu ba su da mazauni a wayancan wuraren da aka tura su. Shi sarki ana zargin sa misali yayi laifi, to kuma sai a tattara masarautar sai a yi mata hukunci gaba daya.
To su kuma al'ummar jamhuriyar Niger ku kansu ne ya zo karshe na matsalar wutar lantarki.
Kun ga cikin halin da muke ciki, ko ana yanke wuta da yawa, kun san sarai na farko muharin da yake sa yanke wuta dan wutar ne bata isa ba.
Daga bisani za ku ji shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda zan gabatar, amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Saudi Arabia ta ce an matukar lalata mata wasu jiragen ruwa na dakon man fetur a wani hari da aka kai da gangan a jiya Lahadi a kusa da gabar tekun kasar hadaddiyar daular Larabawa, sai dai har yanzu babu wani karin bayani kan yanayin barnar da aka yi wa jiragen. Ministan makamashin masarautar ta Saudiya ya ce ɗaya daga cikin jiragen dakon man yana kan hanyarsa ta zuwa tashar jirgin ruwan kasar mai suna Ras Tanura don ɗauko man fetur ya kai Amurka. Da sanyin safiyar yau Litinin, Amurka ta fitar da wani gargaɗi kan abin da ta kira har-haren da aka kai da gangan waɗanda suka auna wasu jiragen ruwan da ke gabar tekun haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Gargaɗin na zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara tada jijiyar wuya tsakanin Amurka da Iran. Tun da farko kasar ta haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta ce a jiya Lahadi an hari wasu jiragen ruwan kasuwanci guda hudu da nufin a hana su yin zirga-zirga a kusa da yankunan ruwanta a gabar tekun Oman, amma ba su ba da wani cikakken bayani ba kan irin barnar da waɗannan har-har suka yi ba waɗanda aka kai su da gangan, sai dai kawai ta ce jiragen sun fito ne daga ƙasashe daban-daban ne. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sauka a shedkwatar kasashen tarayyar Turai da ke Brussels, inda ya fara yada zango a ziyarar da ya fara a kasashen tarayyar Turai ɗin. A yau Litinin, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Ortagus ta ce Pompeo zai haɗu da ƙawayen Amurka na tarayyar Turai a Belgium don su tattauna akan irin ayyukan ƙasar Iran masu barazana da kuma sanarwar da ta fitar. Ortagus ta ƙara da cewa sakataren zai ci gaba da yin aiki tare da ƙawayenmu da abokanan hulɗarmu domin a tabbatar da tsare muradunmu a gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya. Tun da farko dai an shirya cewa a yau Litinin Pompeo zai haɗu ne da jami'an diplomasiyyar Amurka da kuma shugabannin 'yan kasuwa a Moscow. A yau Litinin, China ta ce za ta yi ƙarin kuɗaɗen haraji akan kayayyakin Amurka da ake shiga da su ƙasarta, waɗanda kuɗinsu ya kai dala Amurka biliyan 60. Wannan mataki da China ta ɗauka martani ne kan ƙarin kuɗaɗen haraji da shugaba Donald Trump ya yi akan kayayyakin China da ake shiga da su Amurka, waɗanda kuɗaɗensu ya kai dala Amurka biliyan 200. Ministan kuɗin ƙasar China ya ce daga ranar 1 ga watan Yuni, sabon tsarin ƙarin kuɗaɗen harajin zai fara aiki da kashi 5-25. Yana mai cewa ƙarin zai shafi kayayyakin Amurka 5,140 waɗanda ake shigar da su China. Hukumomin Beijing sun ƙara da cewa ɗaukan wannan mataki martani ne kan irin yadda Amurka ke yin gaban kanta da kuma ƙara kuɗaɗen haraji akan kamfanonin ƙasashen waje waɗanda ke gogayya da nata. A cewar ministan China, ba za ta taɓa miƙa wuya ga matsin lambar wata ƙasar waje ba, domin China tana da ƙarfin da za ta kare kanta a harkokinta, amma muna fatan za mu samu daidaito da Amurka a nan gaba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu gabatar da kara a Sweden sun sake bude tuhumar aikata fade da ake wa wanda ya kafa shafin nan mai kwarmata bayanan sirri na kafar yanar gizo WikiLeaks, Julian Assange, yayin da take jawabi ga 'yan jaridu a yau Litinin a Stockholm. Eva Maria Persson, mataimakiyar darakta mai shigar da ƙararrakin jama'a, ta ce har yanzu akwai yiwuwar zargin cewa Assange ya aikata fyaɗe. Ta ƙara da cewa a wani nazari da ta yi, ya kamata Assange ya amsa wasu sabbin tambayoyi da ake buƙata. Person ta faɗa cewa wannan yanayi zai ba da damar Burtaniya ta miƙa Assange, amma duk da haka ta ce ya ragewa Burtaniya ta yanke shawarar ko za ta mai da shi Sweden ko Amurka, inda ake nemansa kan zargin yin kutse a kan putocin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. A lokacin da yake mai da martani a matakin da Sweden ta ɗauka, babban editan WikiLeaks, Christian Harperson, ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa sake buɗe tuhumar za ta baiwa Assange wata dama don ya wanke kansa. Yanzu haka ƙasar Sri Lanka ta toshe hanyar shiga Facebook da kuma WhatsApp bayan da wani Krista ya kai hari kan wasu masallatai da kuma shagon wani musulmi a jiya Lahadi, a matsayin martani kan wani saƙo da aka wallafa a shafin Facebook. Nalak Kalwewa, shugaban hukumar yaɗa labaran Sri Lanka, ya ce an toshe kafafen sada zumunta zuwa wani ɗan lokaci a ƙoƙarin maido da zaman lafiya a ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa wani musulmi ya rubuta a shafinsa na Facebook cewa wata rana za ka yi kuka, lamarin da ya sa aka kama shi a jiya Lahadi bayan da kiristoci suka fassara abin da ya wallafa a matsayin wata barazana ta tashin hankali. Sri Lanka, ƙasar da ke kudancin Asiya, ta kasance cikin wani yanayin rudani tun lokacin da aka kai wasu har-haren bama-bamai a ranar bikin Easter da safe a coci-coci da otal-otal waɗanda suka hallaka sama da mutum 250.
Gaida Muhammad Hafiz Babale da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A duniyar rahoton namu kuwa, za ku ji cewar gwamnatin jihar Kano ta ƙaryata raɗe-raɗe da ake yi na cewar ta yi naɗin sarauta a dare, bayan da kotu ta umarci gwamnatin da kada ta aiwatar da wannan naɗin. Mahmud Ibrahim Kwari ya hada mana rahoto dangane da yadda lamarin yake.
Da tsakar daren jiya ne dai gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya kammala miƙa sandar girma, wato sandar kama aiki, ga sarakunan guda hudu. Gwamnan ya bi sarakunan ɗaya bayan ɗaya zuwa garuruwansu, inda ya miƙa musu sandunan nasu na kama aiki. al'amarin da ya sanya mutane da dama ke jefa ayar tambaya game da wannan mataki na gwamnati. To amma Malam Aminu Kabir Yassar da ke zaman daraktan hulɗa da kafofin labarai na gwamnati na cewa,
da farko ina so in gyara kuskuren fahimta na cewa an yi bikin nan da daddare, biki ba da daddare muka shirya shi ba. Bukukuwan nan kamar yadda ka sani sarakunan yanka ne guda hudu, kuma akwai tazara mai yawa tsakanin kowane garin sarkin yanka zuwa dan uwansa. Alal misali akwai tazara sosai daga Bichi inda muka fara zuwa nadin sarkin yanka mai daraja ta daya Alhaji Aminu Ado Bayero zuwa garin Karaye, daga Karaye akwai tazara sosai zuwa garin Rano, daga Rano akwai tazara sosai zuwa garin Gaya, inda dukkanin wayannan sarakuna ne na yanka. Bukukuwa ne da aka shirya da rana, kowane gari idan aka je sai an yi nasa bikin sannan a tafi wani garin. Saboda kaga ai ba zai yiwu a ce misali in zamu yi karfe 10 a Bichi, karfe 10 zamu yi a Karaye, karfe 10 zamu yi a Rano, karfe 10 zamu yi a Gaya ba.
Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar Kano ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da waɗannan sabbin masarautu. Malam Lami Damatawalle na cikin waɗanda suka taso da sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu tun lokacin ƙuruciya.
An taɓa yin wannan masarautu. To amma wannan lokaci da ake ta bada reference cewa Rimi yayi ni yanda na dauka sai na ga na Rimi ya fi tafiya da tarihi, saboda sarakunan nan da ya sarkin Auyo, iyakacin ƙasar sarkin Auyo ya daga Gaya haka, Rana haka. To amma wannan tsarin da muka gani sai muka ga misali kingmakers din Kano an tarwatsa su, an dauki sarkin Bai an kai shi gargashin sarkin Bichi da shi da madakin Kano, an dauki makama da shi da sarkin Dawaki an kai su gargashin sarkin Gaya. To fisabilillahi in dai har tarihi muke nema mu girmama, wayannan mutanen guda hudu ba su da mazauni a wayancan wuraren da aka tura su. Shi sarki ana zargin sa misali yayi laifi, to kuma sai a tattara masarautar sai a yi mata hukunci gaba daya. Gaskiya ba adalci bane.
Sai dai a nasu bangaren al'ummomin yankin sabbin masarautun na ci gaba da murna dangane da wannan ci gaba da suka ce sun samu. Malam Bashir Adamu Gaya na cewa
alhamdulillahi mune wa Allah godiya, mune wa mai girma gwamnatin jihar Kano godiya, mune wa al'umma godiya gaba daya na jihar Kano ma, ba iya na masarautar Gaya ba, ba iya na cikin garin Gaya ba, da addu'o'i da abubuwa da ake bin mu da su na mutuntaka na darajantaka na daukaka da Allah ya yi mana.
Matakin bada sandan girma ga sabbin sarakunan shine mataki na biyu da gwamnati ta dauka tun lokacin da babbar kotun Kano ta umarci masu ruwa da tsaki a wannan harka su dakata da komai, har sai lokacin da ta saurari wata kara da wasu mutane suka shigar gabanta suna kalubalantar kirkiro sabbin masarautu a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Kwali. Idan kuma muka leka jamhuriyar Niger kuwa, za ku ji cewar dubun-dubatan mutane ne a kasar za su shiga cikin ni'ima, inda gwamnatin kasar za ta wadatar da su da wutar lantarki. Sulaiman Mumuni Barma ya hada mana wannan rahoton.
Lura da yadda bukatun al'umma ke karuwa a fannin wutar lantarki a kowace rana yasa gwamnatin jamhuriyar Niger ta dukufa ga neman hanyoyin da za su ba da damar samar da wadatar makamashin a illahirin yankunan kasar. Mafarin kulla wannan yarjejeniya ta kafa tashoshin samar da makamashi biyu, daya a Yamai daya a Zandar. Khalid Alasan shine shugaban kamfanin wutar lantarki na ƙasa Nigelec. Yace wannan ƙari ne akan wutar da muka saba samarwa, saboda haka idan aka kammala kafata sabuwar tashar ta Yamai za ta samar da megawatt 53 akan megawatt 75 din da ke zuwa mana daga Najeriya, ba idan megawatt 80 da muke samarwa ta hanyar injinan tashar Yorubanda, yayin da ɗayar tashar da za a gina a Zandar za ta bada megawatt 23. Miliyan 52 na sefa ne kamfanin Sitmat ya dauki alkawalin kashewa domin ayyukan kafa waɗannan tashoshi, yayin da hukumomin Nijar suka amincewa kamfanin na kasar Mauritania ya gudanar da su ya kuma sayar da wutar lantarkin da za a samar, inji Malam Nura, jami'i a ma'aikatar makamashi ta ƙasa.
Da kuma wannan kuma su za su kawo kuɗin su su yi aikin su sai da ma Nijar wutar. Kun ga cikin halin da muke ciki, ko ana yanke wuta da yawa, kun san sarai na harko muharin da yake sa yanke wuta don wuta ne bata isa ba. To sai ka kawo wannan sai ka ƙara kamar misali abinda muke so in ka dauki birnin Yamai za su kawo kamar kashi guda cikin kashi uku to kaga aka gama da Taguwar Banda hallo an ci gaba da yawa ba ƙara kudin wuta ba sau nan da an kawo ta
a watan Oktoba da ke tafa ne ake sa ran tashar ta birnin Yamai za ta soma samar da wutar lantarki yayin da wacce za a kafa a Zandar za ta soma nata aikin a ƙarshen shekarar nan ta 2019 kuma a cewar shugaban Smart West Africa Babu Ainina Mulai komai zai kamala akan lokacin da aka tsayar majalisar ministocin Niger a jajibirin wannan yarjejeniya ta sanar cewa tashoshin biyu za su amfani akalla yankuna shida na wannan kasa a yayin da yankunan Doso da Talaberi da Yamai za su amfana da sabuwar tashar da ake shirin ginawa a Yamai su kuwa yankunan Maradi da Tawa da Zandar za su mori wacce za a kafa a Zandar an da ya juma da wasu ƴan Niger ke nuna damuwa akan yadda hukumomin kasar ke fatali da hanyoyin samar da makamashi waɗanda duniya ke yayi wato rana da iska a maimakon amfani da injina da ke gurɓata muhalli Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
talaka a dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi dan haka gwamnati ta tuna tai kwalta ma keke a kauye da cikin Benne gari motocin talakawa dan su hawo
to a gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma ga nasiha albarkacin wata mai tsarki watan Ramadana
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sunana Muhammad Inuwa Abdul Karim. Lalle ya kamata dukkan musulmi ya kaurace ma maganganu waɗanda ba su da kyau koko ba su da amfani. So da yawa waɗansu firarrakin suna rage ladan azumi, waɗansu kuma har ma su kan sa ma ladan ga zama to kwata-kwata mutum bai da ladan azumi. Ya inganta hadisi, Manzala sallallahu alaihi wasallam yace wan lam yada qawla zur wal amal bihi to falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amu wa sharabu. Duk wanda ba zai daina maganan ƙarya ba ko shaidan ƙarya ko aiki da ƙarya ba to Allah bai da buƙatan daina ci ko ya daina sha bi mana Allah bai buƙatan azumin shi wannan bangare na farko kenan bangare na biyu banda yawan cin naman mutane firarraki marasa amfani wannan ya wuce ko an zauna a dauko firan wani a dauko firan wani irairen firan da muke kiran su cin naman mutane waɗannan ba su da kyau kuma abuwa ne da ya zamto ko ko ya wajaba ga dukkan mai azumi ya zamto ya kaurace musu sannan daga ciki kuma yawan firan marasa amfani ka samu mutum kawai ya zauna ko ya ta kallace waɗanda ba su da fa'ida ko ya rinka jin wani abu wanda jin shi din baya kawo samun lada sai dai ma samun zinubi ko kuma ya zamto alal akalli ya bata lokacin shi a banza daga ciki sannan kuma musamman alaka ko daga ma'aurata ya kamata su nisanci alakoki ko kuma mu'amalan da zai saka su cikin samun matsalan azumin kuma ya lalata azumin gabaki daya da yayin mutane suna sakaci da irin wannan yanayin a lokacin da mutun yake azumi aka samu makawar ma'aurata amma ba sa kokarin kiyayewa waɗannan ga ma'aurata kenan to ballantana kuma waɗanda ba ma'aurata ba sai ka samu suna fira suna chatting suna irairen waɗannan abubuwan da kuma kila ana maganganun da basu dace ba lalle waɗannan suna ababe kadan daga cikin abin da ya kamata ko ya wajaba lalle mai azumi ya kaurace musu muna fata Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya sanya mu cikin wadanda za su aikata abin da yake so ya yadda da shi kuma ya datar da mu duniya da lahira ya karba mana ibadun mu
to Allahumma amin yanzu kuma bari in gabata muna da shirin mu na gaba ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC shirin namu na yau zai amsa tambayar da ta dade mutane da dama ke neman amsar ta musamman idan aka yi maganar muhimmancin neman ilimi ta hanyar almajiranci taya musulunci ke kallon wannan tsarin Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe ya amsa muna kamar haka
amma babu inda a musulunci aka ce ka dauki danka nauyin da Allah ya dora maka na ciyar da shi da shayar da shi da ilmantar da shi da tarbiyyar shi duk wanda nauyi ka zubar da shi gaba daya ka dauke shi ka shura shi uwa duniya baka san ya yake rayuwa ba abubuwan ban tausayi suna tasowa a sanadiyar wannan bazan mata ba wata rana zan je garin Katsina dare yayi mu akan hanya na tsaya wani wuri da ake cewa madarar kankara sai naga wasu yara kanana na tsaya in sai lemo ne sai naga wasu yara kanana almajiri suna bara dukan su ba su wuce irin shekara 7 shekara 6 shekara 8 yara kanana da daddare ana tsananin sanyi na kira su nake tambaye su a ina suke karatu kowa da ya gaya mun kauyen da yake karatu inda ya taso ya taho nan mararaba domin yayi bara tahiyar da zai yi daga wurin zuwa wurin ta kai kilomita 2 ko kilomita 1.5 ko kilomita 3 amma haka suka taso suka zo wurin. Ina tambayar yaro yaushe rabon da kace abinci? Yaro da ya fada mun wani ya ce mun tun da safe bai ci komai ba, wani ya ce mun a'a da safe ya dan samu kalaci tun daga nan bai sake samun komai ba. Je ma haka yayi ni da yunwa. A ina makarantar ku take? Me kuke karantawa? Kai a wace sura kake? Kai a wace sura kake? Sai ma na fahimci wahalar da suke fama da ita ta rayuwa ta sa karatun karan kansa ba yiwa yake ba. Sai nake cewa yanzu idan na ba ku kuɗi ku rinka sayan abinci za ku iya boyewa ku rinka saya? Suka ce za mu rinka boyewa yadda matan mallam ba za ta gani ba. Wai ya zan ma yi in taimake su? A daidai wannan lokacin nace to ga dan arrangement din yadda za ku iya cin abinci da zai daukan ku akalla sati daya. Abin da nake so na nuna mana shine wannan tsarin da ake amfani da shi yanzu tsari ne da ya sabawa shari'a ta addinin musulunci. Idan za a bude makaranta ta allo to sai a dauki tsari irin wanda ya dace. Me tsari irin wanda ya dace? Shi malamin da zai karantar din nan zai karantar ne dan Allah, amma yana da iyalai, yana da mata, yana da yaya. Asali ba shi Allah ya dora wa nauyin karantar da wannan yaron ba, baban yaron Allah ya dora. Don Qur'ani cewa yi ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Ya ku masu imani ku kare kanku ku kare iyalanku daga shiga wuta. Kai ne aka dora wa ka kare kanka ka kare iyalanka, ba za ka iya kare su daga shiga wuta ba sai ka ilmantar da su. Kenan asali shi uban ne aka dora wa. To watakila uban noma yake yi ko kasuwa yake zuwa ko aikin gwamnati yake yi domin ciyar da iyalansa, bai da lokacin da zai karantar da wannan yaro. Sai ya dauko yaron sai ya kawo malami. To shi ma malami akwai responsibility da Allah ya dora masa na ciyar da ƴaƴansa da iyalansa. To uba da zaka kawo sai a ga wani shiri za a yi yadda za a dan tattara gudunmuwa da shi wannan malamin, za a taimaka masa yadda zai iya rike kansa ya rike iyalansa ya samu daman da zai karantar da waɗannan yara, ba sai ya tura su su je su bara su samu abin da shi ma za su kawo mishi ba. Sannan su kuma yaran, kai uba kai Allah ya dora wa nauyin yadda zaka ciyar da shi ka shayar da shi. Kai kuma sai kai tsarin da yaron zai zama karatun yake yi, amma kai tsarin da za a tallafa masa ya samu abin da zai ci ya samu abin da zai sha. In bai da lafiya iya duba lafiyarsa, to wannan shine abin da ya kamata a yi. Idan akwai gwamnati da za ta iya dauke wa jama'a wannan nauyi, ta iya dauke wa al'umma, gwamnati wacce za ta iya cewa irin waɗannan makaratu ta dauki nauyin malaman, ta dauki nauyin yaran, to an samu dama. Nauyin gwamnati ne ta ilmantar da al'ummarta. Amma idan ba a samu wannan ba, to nauyin nan yana nan akan iyaye, kuma iyayen nan su ne ya kamata su dauki matakin da ya kamata su dauka. Wani abin da zai baka mamaki ya baka tausayi, na taba yin irin wannan jawabi a ainihin wajen tafsiri a jihar Kaduna. Sai wani ya kira ni a waya sai yake gaya min wani labari mai ban tausayi. Yace Allah gafarta mallam, baka ma san abin da ya faru ba. Sai yake cewa da ni akwai wani alhaji dan kasuwa ne mai wadata, yana tafiya da mota sai kada wani almajiri, almajirin yana bara. Da ya kade shi hankalinsa ya tashi, Allah ya sa alhajin mai imani mai tausayi, sai yace sai ya gano iyayen yaron nan domin ya nemi yafiyar su kamar da addinin musulunci ya tanada, kuma tunda yana da wadata ya tallafa musu koda bai biya diya ba idan sun yafe mishi. Nan take aka yi ta bibiya har aka samu malami da wannan yaro yake karatu a gaban sa. Abin da zai baka tausayi, da aka zo aka samu malami aka ce to ga abin da ya faru, yaro ya mutu. Aka yi janaiza, alhaji yana so ya ga iyayen wannan yaro domin ya magana da su. Budan malami bakin malami sai ya ce shi ma bai san iyayen yaron ba, wai shi ma wani alaramma ne ya bashi kyautar yaron yau shekara kaza. To tun daga ranan kuma alaramman ya nausa wani wuri, shi ya tashi daga inda yake ya nausa wani wuri ya taho da yaron, bai ma san wane ne baban yaron ba. Karshe haka aka bi har sai da aka gano wannan alaramman da ya bashi yaron. Aka tambaye shi, shi ma da kyar da tambaya tukune ya gano yaron daga wani gari aka kawo mashi yaron. Saboda tunda baban yaron ya kawo yaron ya jefar da shi, ba a taba samun wanda ya biyo sawu domin ma ya sanya yaron yake rayuwa wani hali yaron yake ciki ba. Haka aka yi ta bi sai da aka yi kwanaki, da kyar aka gano gidan baban yaron. Aka je da alaramma aka yi bayani, alaramma ya ce to ai kun yi sa danku a makaranta ya mutu saboda haka ya samu shahada. Saboda haka ce eh shahada shahada ya samu shahada, shikenan bai kamata ai kuka ba, ba a kuka idan mutun ya mutu a makaranta. Aka dauki wani kudi aka dan tallafawa malami, sai ya dauki kudi 500,000 naira, naira 500,000, sai ya ba iyayen ya ce to ga wannan kwadan rage zafi tunda kun yafe, muna godiya. Ka san me uban yaron ya fada? Za a tafi sai ce a dakata a dakata. Ga kanin yaron shi ma a sake tafiya da shi ya basu, wato shi ma a sake kashe shi a sake kawo masa naira 500,000 kenan. Daga wannan za ka gane cewa iyayen yara da dama ba ma karatun Qur'ani ne a gaban su ba, a'a kokarin su gujewa nauyin da Allah ya dora musu na ciyar da ƴaƴansu da tarbiyyantar da ƴaƴansu da karantar da ƴaƴansu da ilmantar da ƴaƴansu da lura da lafiyarsu, wannan nauyi suke kaucewa.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin zai iya kawo muku kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Sai wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. A sharuwa lafiya.
A maza da mata don wajen miƙewa, kai kokarin neman sani don kanka.
To masu saurare, har yanzu dai ana tare ne ta sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon muna cewa karfe 11:24 na safiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar sadarwar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Galis Rajapaki, inda ya ce, a zahirin gaskiya amincewa da wani bahagon tunanin raba masarautar Kano zuwa gida biyar da gwamnatin jihar Kano ta yi wani abin jimami ne matuƙa, ganin yadda aka yi amfani da siyasa domin cimma wata manufa. A ƙarshe, muna fatan Allah ya ba mu zaman lafiya a jihohinmu na arewa da ma Najeriya baki ɗaya. Sai kuma sako daga Yusuf Mele da Gololo, jihar Bauchi, inda shi kuma ya ce, salam VOA Hausa. Ku bani dama na yi kira ga Kanawa da su rungumi kirkirowar sabbin masarautu da gwamnatin Umar Abdullahi Ganduje ta yi, da fatan hakan zai kawo ci gaban jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya. Ga kuma sako daga Umar Lawal Fulani da Kabiru Abubakar Bulan Yaki a jihar Zamfara. Su kuma suka ce, muna kira ga 'yan kasuwa da ku yi wa Allah da annabinsa ku daina tsawalawa jama'a a cikin wannan wata mai falalar gaske. Sakonmu na ƙarshe kuma a yau ya fito ne daga Husaini Abba Damban daga unguwar Dambanawa, Damban jihar Bauchi. Shi kuma ya ce, salam VOA Hausa, sunana Husaini Abba Damban. Albarkacin wannan wata mai albarka na Ramadan, muna kira ga 'yan kasuwanni da ma masu hannu da shuni da cewa su yi amfani da wadata da Allah ya hore musu wajen tallafawa gajiyayyu da marasa ƙarfi da kuma talakawa, musamman ma ta fannin kayan abinci. Sannan ta hannu guda, muna kira da gwamnatocin jihohinmu da ba su biya ma'aikatansu albashi, cewa da su dubi girman Allah da manzansa, su biya domin sama wa ma'aikatan sauƙin wahalallun da suke ciki da rashin albashi. Kowa da ya taimaka ma wani, shi ma Allah zai taimaka mashi. To madalla, a ci gaba da aiko mana da saƙonni.
To godiya ta musamman ga Hadiza Kyari da wasikun masu sauraron mu. Amma kamar mu kammala shirin, ga labaran duniya a takaice.
Saudi Arabia ta ce an matukar lalata mata wasu jiragen ruwa na dakon man fetur a wani hari da aka kai da gangan Hajiya Lahadi a kusa da gabar tekun kasar hadaddiyar daular Larabawa. Sai dai har yanzu babu wani karin bayani kan yanayin barnar da aka yi wa jiragen. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sauka a shedkwatar kasashen tarayyar Turai da ke Brussels, inda ya fara yada zango a ziyarar da ya fara a kasashen tarayyar Turai din. A yau Litinin, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Ortagus ta ce Pompeo zai haɗu da ƙawayen Amurka na tarayyar Turai a Belgium don su tattauna akan irin ayyukan ƙasar Iran masu barazana da kuma sanarwar da ta fitar. A yau Litinin, China ta ce za ta yi ƙarin kuɗaɗen haraji akan kayayyakin Amurka da ake shiga da su ƙasarta, waɗanda kuɗinsu ya kai dala Amurka biliyan 60. Wannan mataki da China ta ɗauka martani ne kan ƙarin kuɗaɗen haraji da shugaba Donald Trump ya yi akan kayayyakin China da ake shiga da su Amurka, waɗanda kuɗaɗensu ya kai dala Amurka biliyan 200. Wasu masu gabatar da ƙara a Sweden sun sake buɗe tuhumar aikata fyaɗe da ake wa wanda ya kafa shafin nan mai kwarmata bayanan sirri a kafar yanar gizo WikiLeaks, Julian Assange, yayin da take jawabi ga 'yan jaridu a yau Litinin a Stockholm. Eva Maria Persson, mataimakiyar darakta mai shigar da ƙararrakin jama'a, ta ce har yanzu akwai yiwuwar zargin cewa Assange ya aikata fyaɗe. Ta ƙara da cewa a wani nazari da ta yi, ya kamata Assange ya amsa wasu sabbin tambayoyi da ake buƙata.
Masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za mu sake baku dama don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine Wai shin kuna ganin cewar ƙarin masarautu a jihar Kano zai kawo haɗin kan jama'a ne ko ko zai kawo rabuwar kai? Sashen Hausa na miƙa ta'aziyar sa ga ƴan uwa da iyalai ga margayi Hamshakin ɗan kasuwar nan na jihar Sokoto da Allah ya warsuwa jiya da daddare, wato Alhaji Umaru Zulan. Ta da fatar Allah ya mishi rahama. Yanzu kuma a madadin wanda suka taya ni gabatar da shirin, Muhammad Hafiz Baballe da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham, sai injiniyan namu na yanzu Mr. Alfredo Santos. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya.